بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبت على الله وبنجز تالكي ما يكون ما يمتسكين إيكو wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 20 ga watan Sha'ban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440, wanda ya daidai da 26 ga watan Afrilu shekara ta 2019 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a, na ustaz doktor Nasir Abdul Karim al-Aql hafizahullahu ta'ala. Mun kwana a shafi na 22, wannan shine majalisi na 16 a karatun wannan littafi, inda malam ya koro bayanai akan ma'anar sunna daga zantuttukan magabata bayan ya kawo mana ayoyi da hadisai da suke marawa wannan bayani a baya akan akwai bambanci tsakanin Qur'ani da sunna, amma kuma suna tafiya ne tare, saboda wanda ya saukar da Qur'ani shine wanda ya saukar da sunnar, shi sa ba sa taba cin karo da juna, suna tafiya ne haka, Qur'ani da sunna. Sunna ta yi bayanin abinda ya zo a Qur'ani a dunkule, wani lokaci ya kawo wani hukuncin da Qur'ani bai zo da shi ba, kuma ya zama wato dalili na bautatawa Allah har zuwa ranar tashin kiyama. Za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن مالن يتي ببن تابعي وندا اكي كرا ابو سلمة بن عبد الرحمن ياتي ونن تابعي يا رسول تاون انن دا كيكي غني انا نفن توفيا يا رسول شيكرا تا 94 باين هجرا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة. Wato lokacin Imam Malik yana dan shekara ɗaya a duniya, lokacin da wannan babban tabi'i ya rasu, Imam Malik yana da shekara ɗaya a duniya, saboda shi Imam Malik an haife shi hijira na 93 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, a garin Madina, dan Imam Malik har ya koma ga Allah bai taba fita daga ƙwayar Madina ba, ina fata an gane. Amma Imam Shafi'i shi ne wanda ya yi wato zirga-zirga fiye da sauran wato a'imma a cikin wa'annan a'immatul arba'a, saboda shi ne wanda aka haife shi a Palestine, aka dawo da shi Makka, daga Makka ya tafi Madina, daga Madina ya tafi Kufa, daga Kufa ya tafi Bagdada, daga Bagdada ya shiga Misra, anan Allah ya kafara sa. Kaga yayi zagaye ko? Yawa. To shi Imam Malik kuwa a garin Madina aka haife shi, kuma anan ya koyi ilimi, kuma anan Allah ya karbaransa. abinda yasa ake ce mai imamu darul hijira, barakallahu fika, saboda Madina ita ce garin da manzon Allah ya yi hijira daga Makka zuwa garita, to shine ake kira gidan hijira nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake kiransa da imamu darul hijira a lokacin sa. Shi yasa lokacin da Harun ar-Rashid ya nemi imamu Malik, Harun ar-Rashid yaro ne dan ya hau kan mulki yana da shekara 25, ya nemi imamu Malik ya ce ya bari ya wajabta wa mutane amfani da mu wadda Malik a duniya gabaki daya. Imam Malik ya ce a'a, ni a Madina aka haife ni, kuma a Madina na taso, kuma a Madina na koyi ilimi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadu a cikin duniya, akwai wani ilimi da suke tattare da shi wanda ni Maliku ban san shi ba. Idan ka ce za a yi haka, za a kuntata wa mutane, saboda akwai abubuwan da ni na faɗa a nan wanda su a san kila sabanin abinda na faɗi kenan, ko kaga za a samu ne kuntatawa al'umma. Ina fata an gane, kaga wannan shine adalci a wurin magana. An fahimci matsalan? To Harun ar-Rashid ya taba kawo wa Imam Malik kyauta, da ya kawo mai kyauta, sai bayan wani lokaci sai ya ce yana so Imamu Malik ya bar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa, ya zo fadarsa a dinga wannan karatu na hadisi da Imam Malik yake karantarwa. Sai Imam Malik ya ce masa, in dan kyautan nan ne da ya bani, ku gaya mai yana nan ko bude shi ban yi ba. Ya zo ya kwashi kayansa. Al-ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi, ilimi shine ke sama, babu abin da ke sama gare shi. In kana neman ilimi, ka zo ka koya a gabana. Ina fata an gane, wannan shine zai sa ka ga kimar ilimin da kuma me baka ilimin. Ina fata an gane. Amma in yaje ko ayi ce to akramakallah, a dan yi hakuri, yau za mu danyi kallo, ko ba ka ke yi ba, kuma ba za a zo na ba, sai dai ma ne gama zirga-zirgan sai kara gaba. Amma in ka turo su makaranta, za su san kimar karatun, kuma za su san kimar malamai. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Saboda haka ilimi shi ke sama, babu abin da ke samansa. To wannan babban tabi'i, wato karini ne na Hassan al-Basri. Idan an ce karini, wato ana nufin sa'ansa a fage na ilimi. Saboda Hassan al-Basri ya kai matsayin da ana jingina shi daga cikin ɗaya daga cikin fiyayyun tabi'ai a zamaninsu. Don malaman musulunci a ɓangaren malaman hadisi sun ƙara wa juna ilimi, wai a cikin tabi'ai, kaga a cikin sahabbai an san waye fi kowa daraja, shine wa? Sayyidina Abubakar, bayansa sai wa Umar, bayansa sai wa Usman, bayansa sai wa Ali, sannan wa asharatul mubashirina bil janna, ko haka haka. To a tabi'ai waye yafi? Wansu suka ce Hassan al-Basri, saboda ilimin da yake da shi. Imam Ahmad ma sai da ya faɗi wannan magana, saboda ilimin da yake da shi da kuma tsoron Allahnsa da ya fito a fili. Imam Hassan al-Basri idan ya yi maganar mutuwa, zai yi sati ɗaya ɗalibansa ba su amfana da shi ba, yana kuka, saboda tsoron Allahnsa da ya fito fili. Ina fata an gane. To saboda haka sai suka ce Hassan al-Basri. Wasu kuma suka ce a'a, Sa'id bin Musayyab ko Musayyib, shi tabi'i ne, babansa sahabi, kakansa sahabi, kuma yana auren diyar sahabi, shine Abu Huraira rawin Islam. Kaga wannan daraja ce mai daraja, ko? Sannan kuma yana daga cikin fuqaha as-saba'a na garin Madina, da ake ji da su malaman da suka fi kowa ilimi a zamaninsu. Yana daga cikin ɗaya daga cikin guda bakwai wanda ake ji da su a garin Madina. To Sa'id bin Musayyab shi ne mutumin da ya shekara 40 bai taɓa ganin ƙeyan mamu a sallah ba, sai dai a ga ƙeyansa shekara 40 sallah daga asubahi zuwa isha'i, bai taɓa kubuce sallah a cikin sahun gaba ba, sai lokacin da ya samu matsala da khalifa a wannan lokacin. Shine ya rasa wannan, shine fashe da kuka a shekara 40 ɗin da yi.
kuma Essa shine mutumin da ya aurar da diyarsa ga dalibinsa, dalibinsa kuma talaka fitik dirhami biyu ya mallaka. Ya gansa a garin Madina yana yawo, ya tambaye shi ina me yasa baka zuwa karatu? Yace aka rama kallawa mata ta ce ta rasu. Sai ce kai aure? Yace aka rama kallawa ba ni da kuɗi, dirhami biyu na mallaka. Sai ce to ka dawo karatu, zan baka mata. Dalibi ya shigo makaranta zai yi karatu, malam ya gama karatu yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ni shahidu ina sheda muku na aure da biyata wacce gawani shikenan. Aka zama daura aure, shi kuma ya koma gida. Kawai tan yamma na yi kawai, sai ga sai ji sallama, assalamu alaikum, yace waye? Yace Sa'idu. Yace nayi shiru, bani da aboki Sa'idu a garin Madina, ina tana akar makallahu, ina da malami, ina bude koba ne na ga malami na, ne na ga malami na. Sai ce na ma alƙawli zan baka mata, to ga mata na kawo ma gida. Ka ji tsoron Allah, ka bi dokar Allah, ke ki ji tsoron Allah, ki bi mijinku, ke ki bi mijinki, Allah ya baku albarka, Allah ya baku aljanna tare. Sai an jima. Ango ya ce da na duba gidana babu komai, ba abincin da zan ci, sai na yi wa makwabta na signal, aka kawo min gurasa da mai, na shafa mata da shi muka ci daren angwaji da ni da matata. Ya ce da gari ya waye, na tattara littattafai na zan tafi wajen malami na karatu. Sai ya ta kalle ni ta ce ina za ka? Sai ce zan je wajen babanki karatu. Ta ce zauna, duk ilimin da ka san babana na da shi zan koya maka shi. Dalibi kuma sai daina zuwa makaranta. Bayan kwana biyu sai mata sai siriki ya da malami da dalibi a garin Madina. To kai kuma daga aure kuma ka daina zuwa karatu? Sai ce aka rama kallau, ashe malama ka bani. Me ya faru? Ce na kwashi ni ci tafai zan je karatu. Ta ce min in zauna, duk ilimin da na san babana na da shi zan baka, dalilin ne yasa na je zuwa karatu kenan. Ina fata an gane. To kai kuma tana nan kawai yar digiri take da shi, sai ka ce tana da digiri guda biyu, masters guda uku, PhD guda 30. To wannan malamin duniya ne a matsayin malami na duniya wanda duniya na tutiya da shi, kuma ya ba da Essa ga dalibi kwandala biyu yake da shi. Ah, su ba personality suke duba ba, dignity wanda ya zo na imani da tsoron Allah da ke tattare da shi, shi ake duba, shi ne ma'auninsu. Mu kuwa ma'auninmu Allah ya sa mu dace, ai ba sai an faɗi ba, kowa ya sani. Eh to kaga ko dole mu ji jiki da mu da matanmu. Ah, su can lahira suke nema, mu kuma duniyar ce a gabanmu. Eh, shi yasa rayuwar ba za ta taɓa zama iri ɗaya ba, sai mun cire ta a zukatanmu, mun kawo lahiran gaba, mun mai da ita baya, sannan za mu ji daɗin rayuwar. Allah ya sa mu dace. To kaga shi ne sai suka ce Sa'id bin Musayyab shi ne da'a, wato shi ne tabi'in da ya fi kowane tabi'ai daraja. A ina? A garin Madina. Sai wa'ansu suka ce Uwaisu bin Amir al-Qarni. Wa'ansu daga cikin malamai suka ce a'a, wanda ya fi kowa daraja shi ne Uwaisu bin Amir al-Qarni. Me dalilin da yasa suka ce wannan ya fi daraja? Suka ce saboda an samu nassi ne karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tabi'i ne, manzon Allah bai taba ganin manzon Allah ba, manzon Allah bai taba ganin sa ba, ba fa sahabi bane. Manzon Allah ya bada labarin sa, zai zo daga Yaman, daga Karf, daga Mudar. Duk wanda yana da baba kuma ya kasance mai tsantsan biyayya ga babarsa, duk wanda ya haɗu da shi daga cikinku ko sabaina, ku ce ya roƙan muku gafarar Allah, saboda in ya roƙan maka gafarar Allah, kai tsaye Allah zai yafe maka. Ka san darajar biyayya da yawa babarsa. Ba fasarin ilimi ba ne, wa'annan malaman da aka faɗi duk sun mai tintinkau a ɓangare na ilimi, amma biyayyan da ya yi wa babarsa ya sa a samu wannan darajar. Manzo Allah ce khairu tabi'ina, ya ce shi ne ya fi kowa alkhairi a cikin tabi'ai. Ka duba tsoron Allah Hassan al-Basri, ka duba nan Sa'id bin Musayyib, amma wannan manzo Allah ya ce di ya fi su ka kusan iya uwa ba abun wasa bace. Ina fata an gane ba abun wasa bace, in saboda ma yake sai ya samu wannan daraja. To kaga kenan har malamai suka yi istinbati a cikin hadisin, hadisin na cikin Bukhari, hadisin Sayyidina Umar ne, suka ce dalilin da yasa Uwais ya samu wannan darajar biyayya da yake yi wa mahaifiyarsa, suka ce to duk mutumin da ke yi wa iyayensa biyayya in ya roki Allah kai tsaye Allah ke karba. Saboda ai dalilin da yasa manzo Allah ya ce kenan Allah in kuka roka, kuka ce roƙan muku Allah gafara, in ya roki Allah Allah zai yafe muku. Sayyidina Umar zai same shi yace dan Allah ka ce Allah ya yafe mu. Sayyidina Umar da shi wa yafi daraja, amma saboda manzo Allah ya ce aji ko aka ji wannan, saboda haka akai ittifaki akan cewa Uwais bin Amir ya fi shi daraja, sai dai Hasan al-Basri shi kuma ya fi shi daraja ta bangaren ilimi, amma daraja ga baki daya wace nan Uwais. Allah ya samu dace. To wannan bawan Allah Abu Salamata bin Abdurrahman yace lil Hasan al-Basri, ga Imam Hasan al-Basri, Hasan al-Basri ya rasu shekara 110, ya hadu da sahabban manzo Allah sama da 500, mutane sama da 500 daga cikin sahabbai Imam Hasan al-Basri yayi gogayya da su. Kaga ba karamin mutum bane ko, ina fata an gane. Kaga kamar yanzu misali aka ce wannan ya zauna tare da Saddauna, sai ka ganshi da me da kima da daraja ko. To wannan sahabin manzo Allah duk duniya, tunda Allah ya halicci duniya ba samu mutane mabiya annabawa da suka kai su daraja ba. Ina fata an gane ko, ka ko san mutumin da ya zauna da su ba karamin mutum bane. Ina fata an gane. Shine malam yace yarhamahumullahu, Allah ya ji kansu su biyu da rahama. Balagani annaka tufti bi ra'yika Abu Salama bin Abdurrahman yake gayawa Imam Hasan al-Basri, yace balagani ya labari ya iso gare ni, annaka tufti bi ra'yik, an ce kana bada fatawa da ra'ayinka. Fala tufti bi ra'yik illa an takuna sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au kitab munazzal, yace kada ka bada fatawa da ra'ayinka sai dai idan fatawar ta zama na sunna. Ka gane yake yana ƙara ƙarfafa shi akan me, ya tabbatar da maganarsa ya dace da me, sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, au kitabun munazzalun, ko littafin Allah da aka saukar, shine wanne? Qur'ani. Yana gaya wa Hasan al-Basri kada faka kuskura ka bada fatawa sai da Qur'ani da hadisi. Kaga yana ƙara jaddada masa, wanda Hasan al-Basri an san sa saboda tsoron Allah sa har lokacin da zai rasu, ya nuna husnul khatiman da yayi dan lokacin da zai rasu. Hasan al-Basri su ne waye na farko da ya farfado, sai aka ganshi yana murmushi, sai ya ce me ake tambayan sa me ya faru, ya ce su mannan da nayi na ganni na shiga cikin farfajiyan aljanna ne, ina shawagi. Kaga me yake nuna maka? Alamar me? Tsoron Allah sa ina a fili. Sai da ya su masa wajen uku, sannan ya yi kalmar shahada, Allah ya karbaransa. To Hasan al-Basri Allah ya kara yadda a gare sa, ko kuma Allah ya yadda da shi ya ji kansa da rahma. Wannan asari na Abu Salama da yake yi wa Hasan al-Basri gargadi akan cewa kada ya kuskura ya bada fatawa sai ya tabbatar da Qur'ani ne da hadisi, ya zo a cikin Sunan ad-Darimi mujalladin farko shafi na 59. Malam ya ci gaba da cewa wa minhu qaulul al-imam Abdullahi bin Auni al-Basri yarhamuhu Allah, yace daga ciki akwai maganar al-imam Abdullah bin Auni al-Basri, Allah ya ji kansa da rahama, shi imam Abdullahi bin Auni al-Basri ya rasu a shekara ta 150, shekara ɗaya suka rasu da imamu Abu Hanifa, shekara kuma aka haifi imamu Shafi'i. Wani bijimin malami ya tafi, wani bijimin malami ya shigo duniya, haka sunnan Allah yake a rayuwa. Ibn Ashur
a shekarar da ya rasu a shekara aka haifi Nasiruddin Albani wani bijimi ya tafi kuma an haifi ne wani bijimin to haka zaka ga manyan malamai wanda Allah subhanahu wataala idan ka duba rayuwarsu Allah ya tattale su ne dan yi wa addinin nan hidima saboda in ka duba ayyukan da suka yi kai ka san cewa yafi karfin shekarun da suka yi a duniya littattafan da suka rubuta kawai aka ce ka karanta an baka aiki an baka aiki ka karanta su an baka aiki amma su a lokacin fa ba laptop ake da shi ba fa manually za su shiga suna dauka suna karanta ka san wannan bayan Allah ba karanan mutane bane ka san Allah ya tattale su dan yi wa addinin Allah hidima yanzu a fagen ilimi babu hadisin da zaka dauka a duniyan nan da zaka karanta shi sai ka tadda Imam Nasiruddin Albani ya masa aiki duk inda ka shiga Shamila kana taba sai ka ji an ce Sahahul Albani ya riga yayi bincike sama da shekara 50 da suka wuce akan littafin ya riga yayi bincike ya ajje maktaba ta zahiriya ta duniya gabaki daya ya karance maktabar bi ma'ana library na duniya ya karance ta gabaki dayanta a shekara 20 din littafin da ke ciki sai da zauna ya karanta ta gabaki daya to kaga kai laburin ma makarantan kuma shelf ɗaya ma baka gama karance shi ba ina fata an gane to ka san cewa wa'annan bayin Allah Allah ya tattale su ne dan su yi wa addinin Allah hidima to zaka ga wani da bai ilimin sa bai taka kara ya karya ba zai zo ya zagi wa'annan malaman ya ce maka ai kaza ne ai menene da sauransu wanda in ka duba aikin da suka yi duk wani malami da kake jin sa'anan Nigeria ko waje ko kake jinjina masa bai kai dalibin wa'annan malaman ba saboda wa'anda ma suka karantar da su daliban sa ne suka karantar da shi shi sa wa'anda suka yi karatu a karan farko a jami'a ta Islamiyya ta Madina su ne yanzu ake ji da su a duniya cewa sun zama manyan malamai saboda irin wa'annan malaman ne suka karanta da su kai ka san mutumin da ya zauna a gaban bijimin malami yayi karatu da kai da kadan zauna kadan yi karatu a wajen wani malamin da ilimin da yake da shi takaitacce ne ka san ilimin da wancan zai samu ba ɗaya bane da na wannan ina fata an gane saboda kowane malami yana bada masakin ilimin sa ne gurgurdin abin da ya tatsa ko ya tatsa dan kadan dole ya baka kadan wancan kuma ya tatsa da me da yawa kamar teku ne kawai sai dai dinga zuba maka ina fata an gane Allah ya sa mu dace malam yace salatun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani yace abubuwa guda biyar ina son su ga kaina da kuma ƴan uwana musulmi abubuwa guda uku ina son su ga kaina sa'annan kuma ga ƴan uwana هذه السنة أن يتعلموها wannan sunnan ina so su santa kaga me kenan yana son ya san sunna ga kansa ko kuma yana son duk wani musulmi ya san ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasalu anha kuma su yi tambaya akan ta duk abin da baka sani baka ce meye sunna ta tanadar akan kaza ba wai menene ra'ayinka ba ina fata an gane dan haka wani mutane zaka ji suna cewa Imam Shafi'i lokacin da yaje garin Misra yana shiga sai wani mutum yazo ya same shi ce an karama kallahu malam wani ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza malam wani ya ce kaza Layth bin Sa'd ya ce kaza cewa manzo Allah ya ce kaza kai me ra'ayinka sai Imam Shafi'i ya kalle shi sai ya ce atarani fi kanisatin a so ce kaza ni da zaka tambaye ni wai me ra'ayina ka tabu malam wani ya ce manzo Allah ya ce kuma kago ka tambaye ni ni me ra'ayina ina fata an gane wato suna jan hankalin mabiyansu da masu bin karatuttukansu suna mai da su ina kenan ganin kimarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abinda ake so a daura mutane akai ko da yaushe ka dinga ganin kimar maganar manzon Allah sama da na malaminka sama da na mahaifinka sama da na mahaifiyarka sama da kowane makhluki a duran kafa to a lokacin ne ka san menene madarar sunna ba wai a baki ba a aiki ana cewa manzon Allah ya faɗi kaga kimar magana manzon Allah sama da duk wani makhluki a doran kasa, to lallai sunna ta fara huda zuciyarka. Amma an ce manzon Allah ce to gafata malam, to babu dan sauki, ka san rayuwa fa, sai an duba, sai kaga akwai matsala. An ce ma manzon Allah ce kuma kai kana neman sauki, ai akwai saukin da Allah ya tsara. To tunda aka ce ma manzon Allah ce to wannan shine mafi saukin, ina fata an gane. Sai dai kai in ra'ayinka ne karkata, kana san abin da zai halaka ka. Allah ya tsare mu. Sai yace wal qur'an an yatafahamu, kuma ina so qur'ani su fahimci qur'ani, a san sunna su yi tambaya akan sunna, sa'annan kuma qur'ani su fahimce shi. Wa yas'alun nasa anhu, kuma su tambaye mutane akan qur'ani, abin da baka sani ba kai tambaya. Wa yad'u an-nas illa min khairin, kuma ya kira mutane fate akan alkhairi. Wato kada ya kira mutane sai akan me? Alkhairi. Kada ya kira su akan bata. Wannan asari malam ya dauko shi ne a cikin Sahih al-Bukhari, cikin Kitabul I'tisam, babul iqtida bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda zuwa cikin Fathul Bari mujalladi na 13 shafi na 248. Malam ya ci gaba da cewa وقال يحيى بن ابي كثير, يحيى ابن ابي كثير يا فدي ده daga cikin tabi'ai ne wanda ya rasu a shekara ta 129 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace as-sunnatu qadiyatun ala kitabillah, sunna tana hukunci akan littafin Allah. Ina fata gani sunna tana hukunci akan littafin Allah, saboda akwai wasu hukunce-hukunce da sunna ta zo da shi, Qur'ani bai zo da shi ba. Kuma abinda sunna ya tabbatar kari ne na bayani akan wanda Qur'ani bai ambace shi ba. Ina fata an gane. To kai a matsayinka na musulmi wajibi ne kai aiki da shi. Shi yasa sayyidina Umar wata rana yana kan minbari yace jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haddi, haddi gawa ga mazinata. Ina fata an gane wanda suka yi zina, sa'annan kuma suna da mata suka yi zina. Yace manzon Allah yayi, sayyidina Abubakar yayi, ni ma nayi. Ina jin tsoro kada zamani ya zo wa mutane su ce ba su ga haddin wanda ke da aure ko a cikin Qur'ani ba, wallahi yana cikin littafin Allah. Haka sayyidina Umar ya faɗi. Me yasa? Saboda Allah yana jarabtan iri na da irin ka ne. Aya ce ta zo sukutun da guda a Qur'ani, sai kuma aka shafe hukuncinta, aka shafe karanta ta hukuncin nan. Shine wa shaykhu idza zanaya farjumuhuma batta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Bazawari mazinaci da bazawara mazinaciya, bi ma'ana farjumuhuma batta, su biyun nan ku jefe su ga baki daya, nakalan min Allah, ai uqubatan min Allah, uquba ce Allah ke musu, wallahu azizun hakim, Allah mabuwayi ne mai hikima. Wannan aya ce a Qur'ani, sai aka shafe karanta ta a Qur'ani, sai aka bar hukunci. Yanzu ne ana so a gwada ni da kai kenan ko? Sayyidina Umar ya ce to wannan fa mun santa tana cikin Qur'ani, dan kada zamani ya zo wani ya ce ai in ka duba daga Bakara zuwa Nasi ba za ka ganta ba ko? Yace wallahi tana cikin littafin Allah. Ina fata an gane. Ka ga me yake so ya nuna maka? Yin imani. Ina fata an gane. Sannan sunna ba sunna bane ya goge? Manzo Allah ya yi bayani cewa Allah ya goge ta ba? Aka goge kuma tilawarta aka goge, amma ne hukuncin nanan. Saboda akwai wanda an goge tilawar, hukuncin nanan. Akwai wanda kuma tilawar nanan hukuncin ne aka goge. Misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in za a mai tambaya, Allah ya ce kada sahabin da ya tambaye manzon Allah ya biya. Inda yau ne wallahi da kowa ya zama malami. Wallahi da kowa ya zama malami. Yace da je ba malami, ai gara ni ma na koya a bani ko? Ka san mutane mayun kudi ne. Allah wani ko ba dan Allah ba dan ya samu wannan kudin zai koya.
to sahabbai talakawa ne mafi galibin su. Mutum ya zo da damuwa sai yana so ya tambaye manzo Allah, sai ya duba aljihunsa ba kudin da zai tambaya, sai ya hakura abin ya mai zafi a zuciya, gashi yana da abin tambaya, ba wai kudin bane ya dane shi, a'a yana so yayi tambayar ne amma ba abin da zai iya bada. Saboda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nadaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, haka Allah ya ce. To kuma ba su da shi, sai su hakura, abin yana damun su, suna so su yi tambaya ba kuɗi. Can daga baya Allah ya ce ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa, yanzu yana muku nauyi ku gabatar da wani abu ga manzon Allah a matsayin sadaka. Fa in lam tafalu fataba Allahu alaikum, in ba za ku iya ba Allah ya yafe muku ku yi tambaya yanzu, ba sai kun ba da kosisi ba. Kaga wallahi inda irin mutanen yanzu ne sai dai ce wallahi sai dai mutu da jahilci na ba zan tambaya ba, haka kurin zan zo in ba wani kato kuɗi na, haka mutane suke. To amma da yake sahabbai sun samu ladabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da gaske suke addinin, addinin Allah suke so su sani, ba cu babu cogi a ciki, kuma suna so su samu yaddan Allah shine damuwar su, shi yasa kuma Allah ya yadda da su. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Malam ya cigaba da cewa wa qala Abdullah ibn Umar li Jabir bin Zaid radiyallahu anhu, Abdullah dan Umar dan Khattab yace wa Jabir dan Zaid, Allah ya kare yadda a gare su, dukkan su sahabbai ne. Abdullah dan Umar sahabi ne, Sayyidina Umar ma ne sahabi ne babanka ko, sa'annan kuma Jabir dan Zaid shi ma sahabi ne. Ina fata an gane, saboda Abdullah dan Umar an san sa da tsantsan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har wata rana aka tambaye na Aishatu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace kana khuluquhu alquran, tace wanda ke so ya ga manzon Allah ya kalli yaron nan Abdullah dan Umar dan Khattab, saboda tsantsan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ana kwatanta shi. Duk abin da ya san manzon Allah sai ya kwatanta shi. Kaga ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi yaro. Shi yasa wata rana manzon Allah yana cikin fadar karantar da sahabbai, sai ce akwai wata bishiya kamar mumini, waye santa a cikin sahabbai? Abdullahi dan Umar ya san mece ce, amma ya ga babansa Sayyidina Umar da Sayyidina Abubakar ba wanda ya sani, kowa dai wannan yace kaza wannan yace kaza, ana ta cinka ba a gane ba. Can sai manzon Allah ce bishiyar dabino ita ce kamar mumini, asluha thabitun wa far'uha fis sama, ko ita ce Allah ya kwatanta ta haka. Sai da manzo Allah ya faɗi, sai Abdullahi dan Umar yake cewa baban sai ce wallahi na sani, na san dabino ce, amma sai sai na wuce ni sabaka faɗi ba, sai ce na ga dakana a wurin da Sayyidina Abubakar ba wanda yake komai, sannan ni ina yaro na faɗi, sai ce ai ni da ka faɗi ya fi a bani kaza da kaza. Kaga uba kenan ko, yana tuti a ce ɗansa ya san abin da shi bai sani ba. Ina fata an gane. To Abdullahi dan Umar dan Khattab, Allah ya kara yadda a gare sai yake cewa Jabir dan Zaidu yace wa Jabir dan Zaidu, fala tafti illa bi qur'anin natiqin, kada ka bada fatawa sai da qur'ani mai furuci, aw sunna madiya, ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta gudana, wanda manzo Allah ya riga ya karantar da al'umma ana gudanar da ita. Wato yana ba da sharadi ne, in zaka ba da fatawa, ai la tufti, kada ka ba da wata fatawa da zaka ba da illa bi qur'anin natiqin, sai da qur'ani wanda ke furuci, bi ma'ana wanda Allah subhanahu wataala yace ayi kaza, abautata masa da kaza, kuma kada ayi kaza, ko kuma sunna wacce take gudana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa, yace kada ayi kaza ko kuma ayi kaza. Bi ma'ana yana nuna mana tarbiyya ne, cewa duk lokacin da zaka bada fatawa kada maganar ka ya wuce maganar Allah da manzonsa. Ina fata an gane. Duk lokacin da aka tambaye ka, ko dai ka cewa mutum Allah ya ce, ko ka cewa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in baka da fatawa da zaka faɗi ka gane. Ina fata an gane. Ana nuna maka har ila yau ruko da Qur'ani da sunna shine zai tsiratar da kai, saboda ko fatawa ka bada gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka. In ka daura mutane akan fata, wannan dalilin zai zama dalilin halakar ka kai kuma a matsayin ka na dalibi ko malami. Ina fata an gane. Kai kuma a matsayin ka na mabiyi, idan wani malami ya baka fatawa kuma ka zo ka samu wani hadisi aka ce ma ga abin da manzon Allah ya ce shi malamin nan da ya baka fatawa ba ya ce maka manzon Allah ya ce ba ya baka fatawa ya ce abu kaza ba kyau ko ya ce ma abu kaza na da kyau sai aka ce ma a manzon Allah ya ce abu kazan nan bai da kyau kakka ce kafi malam wani ilimi wannan ba maganan ilimi ba ake magana yanzu ana maganan waye maganan manzon Allah ne sai dai in ka tambayi menene ingancin hadisin amma kada ka ce a kafi malam wani ilimi ne ni ban yadda da wannan maganan ba ba daidai bane sai ka je kai bincike ka tabbatar da shin manzon Allah ya faɗi wannan maganar ina fata an gane in ya faɗi shikenan sai kai aiki da shi amma kada ka ce kada ka kwatanta shi ka ce yafi malam wani ilimi ba a kwatanta ilimi da wannan duk lokacin da aka ce ma manzon Allah ya ce to kada ka gabatar da maganar wani makhluki sama da na Allah da manzonsa Allah ya sa mu dace wannan maganar malam ya dauko shi a cikin sunanin darabi mujalladin farko shafi na 144 haka kuma yazo a cikin washarh wal ibana bi ma'ana na ibnu batta shafi na 128 malam yace wa qala abdullah wa qala hassan bin atiya hassan bin atiya yace saboda shi hassan bin atiya ya rasu shekara ta 120 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kana jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malaika jibrilu ya kasance yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bis sunnati kama yunazzilu bil qur'an kamar yanda yake saukar da qur'ani bi ma'ana malaika jibrilu yana saukar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda yake saukar da me qur'ani kenan hadisi ma menene wahayi ne ko shine abinda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha duk abinda manzo Allah ya fadi wahayi ne akai masa shi yasa wannan sahabin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a Bukhari da Muslim yace ya ma'aikin Allah makahu ne ni ba ni da jagora kuma akwai tazara tsakanin gidana da masallaci zan iya yin sallah a gidana ba sai na zo masallaci ba yana da uzuri ko bai da shi a zahiri yana da shi ko bai da shi yana da shi sai manzo Allah ce eh zaka iya yin sallah a gida yana juyawa sai Allah ya yi wa manzo Allah wahayi sai manzo Allah ce mai zo hal tasma'u bin nida kana jin kiran sallah sai ce eh ya mai ce Allah sai manzo Allah ce mai ajib baka da uzuri amsa kira kawai ka zo duk da baka da ne jagora kuma kana ne makahu sannan ga duhu kuma yana tsoron kerkeci kada ta afka masa amma manzo Allah ce mai bayi da uzuri a wurin Allah to kai kuma zaka fito ka ce kai akwai kidina ba saboda haka ba za a fito zalla ba ko ba haka bane eh akwai kidina ba shi ba zai fito ba to ko kana gidanka kana tunanin ba za su zo kama ka bane ina fata an gane ka fito da addu'a da manzo Allah ce kai bismillah tawakkaltu wala hawla wala quwwata illa billah shikenan kana zuwa ka fara addu'an ka na tafiya masallaci ka gama da wannan da izinin Allah Allah ba zai taba ba su iko su ganka ba saboda manzo Allah ya ce Allah ya saukar da mala'iku kana fadan haka suna cewa wukita wa kufita an kare ka kuma an wadatar maka to kaga ko Allah zai bari a kama ka ba zai bari ba kaga wannan shine kafu bokan ko wannan shine kafu bokan sunna ce kaga takaitacciya kuma ga biyan bukata bid'a ga wahala ga kuma rashin biyan bukata sannan kuma ga laifi babba a wurin Allah kaga duka sai ta yi yawa ko to gara ka tsaya akan sunna Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi yana cewa aiki da me da Qur'ani da hadisi shine zaman me lafiyan wa musulmi mafhumul mukhalafan maganan sa rashin aiki da Qur'ani da sunna shine me rashin zaman lafiyan musulmi ina fata an gane duk wanda yace ba zai aiki da sunna ba to ya ga tashin hankali a gidansa da bala'i saboda abinda baya kauna ya gani sai ya gani ko ya so ko bai so ba amma idan mutum ya raya sunna a gidansa sai ya zauna lafiya lau ina fata an gane Allah zai sa maka aminci a gidanka Allah zai sa maka aminci akan matarka Allah zai sa maka aminci akan wa ƴaƴanka sannan Allah zai sa maka aminci a duk inda baka saboda me ka kula da me wannan kuma baya kore jarabawa ta Ubangiji. Ina fata an gane, saboda kowa da hanyar da Allah ke jarabta shi. Ina fata an gane, Allah ya sa mu dace. Shi ma wannan maganan mallan ya dauko shi ne a cikin Asharh wal Ibana na Ibn Battah, shafi na 128, kamar yadda ya dauko shi a wancan, da kuma Majmu'u Fatawa na Ibn Taymiyyah, mujallabi na 3, shafi na 366. Mallan ya ci gaba da cewa faddinu yu'khadh min masdaraini, addini na musulunci ana daukan shi ne daga wato mafuffuga guda biyu, kuma kitabullah sune littafin Allah, wa huwa al-Qur'an al-Karim shine Qur'ani mai karanti, allazi nazala bihi ar-ruhul amin, wanda ruhi amintacce ya saukar da shi. Waye ruhi amintacce? Malaika Jibril. Allah ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin, sai ce mi bi lisanin arabiyyin mubin. Ruhi amintacce shine saukar da shi. Allah ya ambace shi da ruhi amintacce saboda nuna darajarsa a cikin mala'iku, kamar yadda Allah ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan, sai ce mi wa min an-nas. Allah yana zaba daga cikin mala'iku ya maida su jakadu, haka kuma cikin mutane ma Allah ya zaba wani ya maida shi jakada nasa. To mala'ika Jibril a cikin mala'iku shine jakadar Allah. In Allah zai yi wahayi, duk lokacin da Allah zai wahayi, duk mala'ikun sama suna sumewa, hatta mala'ika Jibril, saboda girman wahayi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, yace dukkan mala'ikun sama za su sume, fuka-fukansu zai kwanta a ƙasa na sama, suna jin karan wahayi kaman kugin wato kasa a jikin karfe, duk za su suma. Sai mala'ika Jibril ya farfado, sai Allah ya mai wahayi. Yana mai wahayi, sai sauran mala'iku su farfado, suna farfadowa, sai su fara tambayar mala'ika Jibril, me Allah ya ce? Shine wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la hatta idha fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wa huwa al-aliyyu al-kabir. Allah yake ceto baya amfanarwa a wurin sa sai ga mutumin da Allah ya masa izini, hatta idha fuzza an qulubihim, har zuwa lokacin da za a kwarenye wannan tsoron daga zukatan mala'iku na wahayin da Allah ke yi a sama. Qalu madha qala rabbukum, sai mala'iku su fara tambaya, me Allah ya ce? Qalu alhaq, Allah ya faɗi gaskiya ne, gaskiya ya faɗi gaskiya, wa huwa al-aliyyul kabir, shine madaukaki mai girma. Sai mala'iku su fara tattaunawa, ai Allah ya ce kaza, yau kaza, yau juma'a, daren yau wani zai yi kaza da kaza da kaza, sai su fara tattaunawa a sararin samaniya. To shine aljanu ke hawa kafadin juna su ji kalma ɗaya daga cikin wannan maganar da mala'iku suke tattaunawa, can sai Allah ya bi su da yula, wani ma kafin ma su kai sai Allah ya bi su da yula. To idan Allah zai wahayi, haka suke jin wannan. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a yi masa wahayi, Nana Shirin ta ce akwai ranar da ana tsananin sanyi a garin Madina, ana yi wa manzon Allah wahayi, ta ce kawai jibi na ga manzon Allah ke yi, zufa kawai yake yi. Shi sa Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wani mutum ya tambaye Imam Malik, yace akramaka Allah, ina da tambaya amma karamin tambaya ne, ka saka mutane ke cewa ko? Sai Imam Malik ya ce ba wani karamin tambaya, saboda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila, saboda haka ai amsan da zai baka in bai santa ba ya gaya maka, ya halaka ko bai halaka ba, to kaga ai ba karami bane. Ina fata an gane, ba wata karamar tambaya kuma, kawai kana da tambaya, tambaya tambaya ce, saboda shi ne baka amsar, in bai sani ba kuma ya daura ka akan ba daidai ba, me zai faru da shi? Matsala tsakaninsa da wa? To kaga ai ba karamin abu bane kenan, ko kai ne kake ganin sa karami amma ba karami bane. Sai ta ce akwai ranan da ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, yana kan raƙumi, bala'in nauyin wahayi sai da raƙumi ya zauna, kaga dai duk karfin raƙumi ko? To sai da raƙumin ya zauna, ka san ba karamin abu bane. Ina fata an gane, shine aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yace ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, wa sunnatu rasulillah, da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qawluhu sunna ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu da kuma aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa taqriruhu da kuma abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru bai inkari ba wannan ya zama me sunna wata rana Hassan bin Sabit Allah ya kare yadda a gare sai yana cikin masallaci sai yana irin waki na yabo da bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar na cikin yana shigowa masallaci sai bankawa Hassan harara akan ne me yasa yake ne sai ya ce ni dai ina yi a gaban wanda ya fika alkhairi gobe yana ni ba me kenan wato tunda an yi a gaban manzon Allah bai ce komai ba me kenan ba laifi bane ina fata an gane dan da laifi ne manzon Allah zai ne zai taka masa burki ina fata an gane kaga wannan takrira to kenan an yi a gaban manzon Allah bai ce komai ba an gane maganar sa kuma shine qauluhu furutun da manzon Allah yayi kamar maganar da yazo hadisin na Bukhari da Muslim wani banu Amir wani balarabe daga cikin banu Amir zai samu manzon Allah wai za su kuri manzon Allah suka ce to kana so mu imani da kai yace eh suka ce to ba za mu imani ba kaga wancan dabi nan sai ka kira shi ya zo nan in ka kira shi ya zo nan in ka sa shi ya sujjada ya sujjada ka ce ya koma in ya koma za mu imani da kai yace abin da kuke so kenan suka ce eh sai ce kai ku tuttura dabino zo nan sai ga dabino ta 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 yana zuwa ah yana zuwa sai ya sujjada ya ce mai sallama assalamu alayka ya rasulullah sai ce koma dabino kuma ya koma inda yake tsaya daidai inda yake sai mutumin nan yayin shi la ya ce ya banu amir kai ban taba ganin mai siri irin muhammadu ba kaga ba ya ga gaskiya ba da ba zai imani ba eh saboda Allah ya riga ya dode zuciyar to kaga manzo Allah ya magana ko ni ba kuma ya gani ko bai gani ba to kaga irin wannan ke aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda nana shifta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumul layl hatta tawarramat qadama manzo Allah yana tsayuwar dare har sai da kafafuwarsa suka kumbura nana shifta ce me yasa kake walar da kanka ya ma'aikin Allah Allah ya yafe maka abin da ya shude na laifuffukanka da wanda zaka yi a gaba sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ashe ba zan zama bawa ne yawan godiya ba kaga aiki ne take bada labari wa hadiyuhu wa siratu da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa ka san irin hidiman da sahabbai suka yi wa addinin Allah dan in kaga irin wahalhalan da suka sha zaka san duk wahalar da kake sha sai kaga ashe na kama da sauki ka san wani lokaci idan kana wahala sai ka jo ne ya ce shi ma yana wahala sai ka ji naka da dan sauki ko haka ne ko ko ciwon kai ne kace kai wallahi kaina na ciwo sai wani ya ce ma ni ma fa kaina na ciwo wannan ma ya ce ma ni ma fa dan kaina na ciwon nan ba sai ka ji ka manta da naka ko sai ga ai ba kake da kake shan wahalar ba amma an ka ji jama'a kuna jin zafin nan da nake ji kuwa to kaga akwai matsala zai ce ma shi kada yake ji to sai ji kawai da ma kowa ma ya ji to amma ne shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wahalhalan da sahabbai suka sha har suka zo da addinin nan ni da kai yau muke cin moriyarsu saboda manzo Allah da ya bar duniya laraba gaba kide ba basu musulunta ba su suka tallata wannan addinin har yau ni da kai muke cin moriya da gajiyar wannan addini lallai a jinjina wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda kaga yana tsine musu yana nuna kiyayyarsa gare su to wajibi ne ka ki wannan mutumin koda mahaifinka ne dan su fi shi daraja ina fata an gane Allah ya sa mu dace wa hadha huwa al maqsud bit taqsim fi hadhihi al nuqul al ma'thura an al salaf malan yace wannan shine manufa a wajen karkasa wannan charato maganganun nan da nayi daga magabata ko to ina gani bari mu karasa wannan jumla sai mu tsaya wa yaqulu shatibi wa hadha al mafhum li sunnati يوافق تعريف السنة عند بعض الأصوليين وأهل اللغة ما لن يتي ونن فهمت تسنة ينادات وادا تعريف دا تعريف سنة أورن ساشي دا جتكم ما لمن أصول شيني أصوليين أنا نفو أصول الفكي إنا فاتا أنغاني وآل اللغة دا ما لمن هرش اللارتي ta'arifin nan da suka bada yayi daidai, bi ma'ana malaman tauhidi ta'arifin su yayi daidai da malaman usulul fiqi, kuma yayi daidai da ta'arifin dawa malaman lugha suka bada akan sunna. Kaga wannan yana nuna maka muhimmancin wato bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bi shi ya tsira. Haka Imam Malik yace, Imam Abu Nu'aym ya fitar da magana a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, manzon wato Imam Malik yake cewa as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Yace sunna tamkar jirgin ruwan Annabi Nuhu ne. Jirgin ruwan Annabi Nuhu, duk wanda bai hau jirgin ba a zamanin, me zai faru da shi? Zai halaka ko? To sai Imam Malik yace wanda bai hau jirgin ruwan ba na sunna zai halaka. Ina fata an gane. Yace duk wanda ya hau zai tsira, wanda kuma yake hawa me zai faru da shi? Yace zai halaka. To duk wanda yake riko da sunna tabbas wannan mutumin zai halaka, kuma duk mutumin da ya riko da sunna zai tsira duniya, kuma zai tsira ina? Lahira. Allah ya sa mu dace. Anan ya kamata mu dasa aya, sai kuma bayan azumi idan Allah ya raya mu, sai kuma mu daura daga wannan gaba in Allah ya sa muna da tsawon rai. In kuma mun mutu, akwai wanda za su zo su daura daga nan insha Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka anan za mu dasa aya. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام. بلاك يا رسول الله. Yes.